sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis 11 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa falsafar dattawan Najeriya ta gayyaci gwamnan babban bankin Najeriya na CBN Godwin Emefiele domin ya yi mata bayani kan alfanun hada-hadar kuɗaɗen fasahar zamani da cryptocurrency ko rashin sa. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, yayin da ya rage kasa da makonni biyu a gudanar da zaben shugaban kasar zagaye na biyu, magoya bayan wasu jam'iyyu sun fara bijiro da umarnin jam'iyyun nasu na marawa ɗan takarar da suke so. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da rahoto na musamman, bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni, ba ma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa yau Alhamis cewa zuwa watan Afrilu, duk wani a Amurka da ke son rigakafin cutar COVID-19 zai iya samu. A wata hira da wani shirin safe na gidan talabijin ɗin NBC da ake kira Today, Fauci, wanda kuma shine babban likita mai ba shugaba Joe Biden shawara, ya ce hasashen da kwararru suka yi ya nuna cewa rukunin mutanen da aka fi ba fifiko wajen ba da rigakafin, kamar ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi, ya kamata a ce sun samu rigakafin zuwa watan Afrilu. Fauci ya ce bayan haka za a bude damar wato kusan kowa da kowa daga kowane rukuni na iya fara karɓar rigakafin. Daga nan kuma a ce wasa idan aka yi la'akari da tsarin ta yiwu a ɗauki tsawon watanni kafin a samar da rigakafin ga duk waɗanda ke so. Fauci ya bayyana fatan cewa zuwa watan Yuli ko Agusta galibi 'yan ƙasar sun karɓi rigakafin. Ya kuma yaba da yadda ake samun sabbin rigakafi da kuma ƙarin damar turawa wuraren da ya kamata cikin sauri. Masu gabatar da ƙara a shari'ar sike tsohon shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan ƙasar za su koma yau Alhamis don gabatar da hujjojin cewa Trump ne ya tunzura mummunan farmaki da aka kai kan ginin majalisa a watan jiya. Masu gabatar da ƙarar, wanda suka hada da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat, sun nuna wasu notocin da ke shari'ar wani bidiyo wanda ba a taba gani a baya ba game da tashin hankali a ranar Laraba. Bidiyon ya nuna ɗaruruwan masu tayar da ƙayar baya, magoya bayan Trump da tsohon shugaban ya buƙaci su je ginin majalisa, su yi ƙoƙarin hana zartar da sakamakon zaɓe da ya sha kai, inda suka kutsa cikin ginin har ma cikin ɗakunan 'yan majalisun. Wasu daga cikin masu tarzoma sun bincike takardun da 'yan majalisa suka bari don gudun tsira da ransu. Haka kuma wasu daga cikin masu tarzomar da bidiyon ya nuna da ƙarfi sun yi ta faɗin suna ƙoƙarin gano tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence don rataye shi saboda ya ki amincewa da buƙatar Trump ta neman hana azabtar da sakamakon wakilan zaɓe, ta yadda Trump da Pence za su ci gaba da kasancewa kan mulkin ƙarin shekaru huɗu. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun yi magana ta wayar tarho da yammacin Laraba. Wannan shine karin farko da shugabannin biyu suka yi magana ta waya tun bayan nasarar da Biden ya samu a zaben shugaban Amurka da aka yi a watan Nuwamba da ya gabata. Biden ya jaddada kare tsaron Amurkawa, lafiyarsu da rayuwarsu, kuma kiyaye haɗin gwiwar kasashen yankin Indo-Pacific da ake kira FOIP a takaice, a matsayin abubuwan da zai ba fifiko, a cewar takardar bayanan wayar da fadar White House ta bayar. Shugabannin biyu sun kuma tattauna kan annobar coronavirus, canjin yanayi da kuma yiwuwar Washington da Beijing su dinkari abin da fadar White House ta bayyana a matsayin yiwuwar gano abubuwan da za su haifar da muhimmin sakamako kan magance kwararar makamai. Amma jami'ai sun ce Biden ya kuma karfafa wasu muhimman batutuwa da bangarorin ke takaddama da su. An tsare wani hadimin shugaban Myanmar Aung San Suu Kyi da aka hambarar a wani mataki na baya-baya da gwamnatin sojan ƙasar ke tsaurara ƙarfin ikonta, yayin da zanga-zanga da ake a faɗin ƙasar akan an ji amincewa da kifar da gwamnatin farar hula ta shiga rana ta shida a jere a yau Alhamis. Hadimin, wanda kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana a matsayin Kyo Teng Sui, ministan ofishin ne ba Suu Kyi shawara a hukumance, na ɗaya daga cikin tsararrun mambobin jam'iyyar Suu Kyi ta National League for Democracy da aka kama daga gidajensu a cikin dare. an kuma samu rahoton tsare shugabannin hukumar zaben Myanmar. Hukumar zaben ta yi watsi da ikirarin sojoji na cewa an tafka magudi a zaben watan Nuwamba da ya gabata, wanda jam'iyyar NLD ta lashe daga gagarumin rinjaye. Tafi na baya-bayan nan ya faru ne bayan da sojoji suka kai 80 a headquarter jam'iyyar NLD ta ƙasa da ke Yangon.
To a gaida Hadiza Tiyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci gwamnan babban bankin Najeriya na CBN, Godwin Emefiele, don ya yi wa kwamitocinta bayani game da dama da kuma barazana da ake yi wa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar dakatar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi da kuma lamuran da suka samo asali daga bankin, irin su hada-hadar kuɗaɗen fasahar zamani na cryptocurrency. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Shawarwarin da majalisar dattawa ta yi na gayyatar gwamnan babban bankin Najeriya din ya biyo bayan kuduri da wani dan majalisar dattawa daga jihar Plateau ta Arewa, Senator Isifanus Gang, ya gabata a yayin zaman da suka yi kan umarni da babban bankin ya bayar na dakatar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi daga irin kasuwancin su da dukkan lamura da suka shafe su. Majalisar ta yi kira da a yi taka tsantsan a irin matakan da ake ɗauka, musamman waɗanda ke shafan harkokin kuɗi, saboda kar su shafi tattalin arzikin kasar da ta riga ta ruguje. Ko da yake majalisar ta yi amanna cewa irin wannan kasuwanci na cryptocurrency yana canza yadda ake mu'amala da kuɗaɗe, amma akwai abin da za a duba, kamar yadda Senator Isifanus Gang ya yi bayani.
Muna son shi gwamna na bankin Najeriya ya zo ya bayyana wa majalisa yadda kasa za ta amfana, na biyu kuma hatsarin da ke tafe da wannan harkan cryptocurrency. Bari dan kara bayani kaɗan. A cikin hanyoyin da banki ta bayyana cewa akwai hatsari cikin wannan kasuwanci, misali saye da sayarwa a wannan harkan cryptocurrency, yadda muka ce tana nan a boye, kuma za a yi saya da sayar da mukamai ba tare da ka gano kowa yake saya ba. Za a iya saya ko sayar da kwaya ba tare da ka san kowa yake saida ba.
Shi ma kwararre a fannin sayar da hannun jari, Kasimu Kurfi, ya nuna rashin gamsuwarsa da matakin da babban bankin ya ɗauka, inda ya ce lallai zai yi wa tattalin arzikin ƙasa barazana.
Wannan hukunci da gwamnan Central Bank ya bada akan dukkan kafofin bankuna da sauran kafofi da suke harka da kuɗi, mu a fahimta mu ba shine abin da ya kamata a yi ba. Kowane lokaci ka tafi da zamani, idan muka diba manya-manyan kasashe kamar Ingila, kamar Amerika da sauran kasashen duniya da suka ga wannan abin ya taho kuma ba yadda za su yi da shi, sai suka yi dokoki yadda za su kare mutuncin mutanen su.
Amma ga kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa, Barista Ibrahim Bello Rigachukwu, ya ce haƙƙi ne akan babban bankin Najeriya ya kare kasa da tsaftace irin kasuwancin da ake yi a cikin ta.
Ita Central Bank of Nigeria banki ne wanda duk wani abu wani sha maganan bankuna da wasu abubuwa fatimin na harka na maganan kuɗi a ƙasar na gaba ɗaya tana lura da su. Kuma duk abin da Central Bank za ta yi wanda kare mutuncin 'yan Najeriya kan cutuwa kan maganan almanda da ake ta irin wani abubuwa zai ɗauki mataki. Kuma ba dole ne Central Bank sai sanar da su kamar yadda suke so sai an sanar da su bar wani abu sai ana ganin abin da suke nufi saba ya saba makaida.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele zai gurfana a gaban kwamitoci da ke kula da harkan hada-hadar kuɗi a majalisar dattawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yayin da zaben shugaban kasar jamhuriyar Niger zagaye ne bi ke kara karatowa, magoya bayan wasu jam'iyyu ne ke kin bin umarnin jam'iyyin nasu akan su bi wannan ko wancan dan takara tsakanin Bazoum Muhammad na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji ta 'yan adawa. A ɗaya bangaren kuwa ana tufka da warwara ne tsakanin 'yan siyasar da magoya bayan su. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Ni nan jamhuriya ne cikakke, kuma ni ne Abubakar Umar Gado, sabon gari, ni ne president. Gaskiya abun da aka yi bai kamata ba, mu ba a yi shawara da mu ba. Zancen kuɗi babu shi, a yi to hisbillahi a yi canji.
canji shi muka so cikin bukata
a daidai lokacin da haƙin neman zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu na jamhuriyar Niger ke dada yin zafi tsakanin ɗan adawa da masu mulki turjiya ce ake fuskanta ta ɗan jam'iyyun da suka ce sun marawa ɗan takarar jam'iyya mai mulki baya kamar yanda nagalmi da shekarau na jam'iyyar MNSD nasara ta Sani Umar suka yi a taron gangamin ɗan adawa a cibiyar jam'iyyar Modan Lumana ta Hamma Amadu a garin birnin Kwanni
in kai an saye ka mu kai hankali da kanka mu ba a kai mu MNSD nasara in kai baka san aikin gaban ka ba mu mun san aikin da muka yi in kai baka san aikin gaban ka ba dama ku ɗaya sha ma kai to mu mun san aikin da muka yi in kun kana so ka je ka bi su ka shekara duku ta da su mu wa MNSD kuma baka yi kowa cikin MNSD ba jagoran party na kake kuma sai ka taddiya muke dan akwai rar da za mu amsa party mu ba wanda shi ka
wannan a sunan MNSD nan da yi birnin Kwanni president ma sha birnin Kwanni ni an thank secretary of communication ina muku fata alheri ina gode muku kuma ina ba ku tabbaci za mu kama mu mai girma shugaban kasa Malam Muhammadu Usman dari da dari kuma in Allah ya so kuma dairin Kwanni sha birnin Kwanni zai yi nasara
sai dai fa ana tumkani kuma ana walwalewa inda jam'iyyun ke nuna ko alama ba su san masu yin waɗannan sanarwoyin ba kamar yanda wata ta ce ta wakilci jam'iyyar Sani Atiya a dan karkara a taron goyon bayan dan takarar RDR canji Alhaji Muhammad Usman inda shugaban jam'iyyar na birnin Kwanni yace ko sanin wannan matar ba su yi ba kuma ba ta da wakilci ko shugabanci ko ina a cikin rassan jam'iyyar ta su ga Alhaji Bello na Alhaji Musa to waɗanda wakilce kusan guda hudu waɗanda a doke da nauyin farti shikashikai guda hudu ba su mu ga mata ba to kuma har a ce ta gani garado kamar su sun bijire mu jam'iyya ka to wanga al'amarin na farko dai ba ta cikin biro na communal na mata ba ta cikin biro na communal departmental na mata to kaurar da ta yi magana dukkan wakilan mu na kaura sanannu ne fitullun mu na kaura na mata masu kula da matan kaura akan ADN karkara
su ku ɗan jam'iyyar PJP dubara ta Salu Jibo tsohon shugaban mulkin sojan jamhuriyar Nijar cewa suka yi waɗanda suka ce sun goya waɗanda takarar jam'iyya mai mulki a jihar Tawa a yi tsohon kurarri ne daga jam'iyyar in ji ɗaya daga cikin ƴaƴan jam'iyyar ta PJP dubara ta Salu Jibo a wani taron siyasa
kuna tare da Sani Musa SG departmental na PJP generation dubara ka an sa rudani cikin kawunan ƴan PJP dubara na ƙasa gaba ɗaya nace wanda wasu gungu na mutane sun zo sun yi declaration da sunan PJP dubara alhali wannan mutane sun je sun yi wannan declaration ba da yawun ba ciki su ba
wannan lamarin na tumka da walwalewa tsakanin ƴaƴan jam'iyyun siyasar a wannan lokacin na karatuwar zagaye na biyu na zaben shugaban kasar na jamhuriyar Nijar na ƙara jefa shakku wajen dagure al'amuran kididdigar makomar zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu mai zuwa Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida da Haruna Mamman bako yanzu kuma ga Mustafa Nasir ba tare da rahoto na musamman
a ranar litinin dinnan da ta gabata ne 8 ga wannan wata na Fabrairu dokar hana yawon bara ga yara kanana masu karatu a makarantun allo ta fara aiki a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger dake arewacin Najeriya gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta dauki wannan mataki ne domin shawo kan matsalolin da yaran ke shiga a sakamakon yawon barar da nufin neman abinci to sai dai malaman makarantun allon sun mayar da martani Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi bayanin dalilin da yasa suka dauki wannan mataki
a makarantar boko ma yanzu za a koyar da islamiyya yanda yaro in ya shiga primary 1 kana ya gama ya soke qur'ani dalili kuwa shine kuma mun ma hana yanda za mutum zai dauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari yaro shekara 3-4 bai san makwancin sa ba bai san abin da yake ba duk akan ta ya jika ta islamiyya yanzu ko kowane ward na da primary school 2-3 in kuwa ward nan za a koyar da islamiyya inda islamiyya ne to baka da wani dalili za ka dauki yaro ka kai shi wani gari ya wahala yaro a wannan shekarun yana buƙatar lura daga iyayen shi ya cika hakki na iyaye su da yara amma abba yaro shekara 4-5 ya je ka gan su wasa ni na za ka gan su sa din dare suna kan ciki yaro na yawo dan shekara 4-5 6 ne ba haga Allah
Barista Maryam Kolo ita ce babbar daraktar kula da ma'aikatar kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger. Ta yi ƙarin haske akan dalilin gwamnatin jihar Niger na hana yara yawon barar.
Aka ɗauki yaro daga kan titi, yaro bai da laifi tunda ba shi ya taka ya zo nan garin ba, haga Allah. To shi in ya nuna mana makarantar shi, za mu je mu samu malamin ne. To malamin ne hukunci zai hau kan shi. Saboda an riga an sanar me, akwai doka kuma. Gwamna kuma ya fito ya ce ya kaddamar da a daina bara. Barace barace kuma illolin da ke fitowa daga barace barace yayi yawa. Ana yi ma yaran mu fiade, luwadi, sata, yankan rago, banda abu sa su a cikin wannan Boko Haram. Duka ana jin ra'ayin su duk suna shiga.
Wasu na tunanin kaman matakin nan da kuka dauka zai yi wahala bisa la'akari da ba a dauki matakin ciyar da almajiran nan da kyau ba, ko kuma wani mataki wanda zai mai gurbin dalilin da yasa suke yawon bara din nan.
Ai ka san rashin sani shike kawo mutane su yi wannan a'a suke wannan tunanin. Saboda in ka duba gwamnati ba ka dan ta taimaka musu ba. A yanzu a haka muna da takajin wanda gwamnati ta ciyar da almajiran makarantu abinci. Muna da takaddun wa'anda ta ba mu tallafi, muna da takaddun wa'anda ta ba mu danyen abinci ne kuɗi wanda aka ba su duk yana nan, kuma dukkan su zamu bayyana su. Saboda jama'a su san cewa gwamnati bata bar makarantun allo ba, tana tallafa musu kuma za ta ci gaba ta tallafa musu.
To yanzu su almajiran da ake kawo daga wasu jihohi fa kuna ne a daina kawo su ko kuma menene ne ku?
Wa'anda suke zuwa daga wani jihohi ba mu ce kan su zo ba, amma in zaka zo ka zo da abincinka, ka zo kuma ka san cewa karatu zaka yi, malam kuma ya tabbata zai nuna mana ga wajen kwananka. Kuma duk wanda ya fito daga wani jiha da ba namu ba, malamin da ya kawo shi shi zai dauki nauyin shi ya mai da shi baya ya koma da shi gida.
Akwai hukunci koko?
Akwai hukunci wanda in bai ba in ya shigo kuma ya riga ya sani kuma ya sake zuwa din, dole ne za a kai shi wajen kotu a yayyanka mishi hukunci.
To amma malaman makarantun sun mayar da martani akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Ambassador Musa Adamu shine shugaban kungiyar alarammomi masu makarantun allo a jihar Niger, kuma ɗaya daga cikin masu makarantun a birnin Mina, ga abin da yake cewa.
Idan wannan doka abin da zan ce a nan, ni sai in ga wani abu ne wanda kamar ba a yi mana adalci ba. Dalilin mu shine mun riga mun kai takaddun mu, mun faɗi wuraren da yara bai kamata su yi bara ba a gidan gwamnati. Sannan kuma mun faɗa wa ainihin ita barista Kwalo wanda take da wannan cewa ya kamata mu zanna mu fahimci yadda wannan abu yake, su nuna mana abin da ba sa so, wanda za mu iya mu kokarta mu yi, wanda ko ba za mu iya ba mu nemi alfarmar yadda za a gyara. Abu ne wanda ya faru na shekara da shekaru, ba zuwa rana da ya ce an hana mutum wannan. Yayi daidai da lokacin za a duba aiki a haramun ce, amma zamanin manzo Allah akwai lokacin da hawa sai da aka kai kamar kashi uku sannan aka haramta ta.
Na'am. To yanzu menene ba a muku ba ciki ba tun abincin da suka ce suna badawa shine koko akwai wani abu ne daban?
A dama abincin wannan ai ba waye gaskiya bane, abincin ba barawa suke ba. Kuma duk inda zaka ji sun je sun yi wani gini ko an kyauta da makaranta, wani ne wanda yake dan gaban gobin su ko da ba malami bane, zai taro almajirai uku hudu biyar ya ce gidansa da makaranta, a bashi kuɗi zai gina makaranta ya gyara wuri. Illa ma ya mai da ita na kasuwanci kawai.
Na'am.
Wanda kuwa duk suke su ne da haƙƙin abin. Ko sauraron su ma ba a yi.
Karanin ba a sa ku cikin lamarin ba?
A to gaskiya ba su samu ba. In sun na sa ma a gefen.
To yanzu yaran naku sun daina barin koko wani hali suke ciki?
To yara muna nan muna kokarin yadda za mu iya jan hankalinsu, saboda muka ce da su kada su rinka zuwa bakin titi, musamman wurin danja, wurin banki da sauran restaurants, da wasu wurare su daina zuwa, su rinka bin lungu kwarkwada suna bara suna sama abin da za su ci, don mu ba mu mallaki abin da za mu ci da su ba.
To shi ma dai Sheikh Musa Hassan na ɗaya daga cikin masu makarantun ya ce kamata ya yi gwamnati ta ƙara sanya tallafi a cikin lamarin.
Gaskiya mafi yawan alarammomi masu tsangayu matasa da ma tsofaffin na tabbata muku ba sa goyen bayan bara amma an kasa fahimtar mu ne dan ai maganin abu amma dama abin da aka ce gwamnati ta bada tallafi ta shiga cikin magana amma ta zauna da masu ruwa da tsaki cikin abin domin abin a samu maslaha mai kyau wacce ko bayan gwamnati za ta ci gaba da samun lada da al'ada cikin wannan al'amari na tsangaya
amma ita gwamnati ta ce tana bada tallafin nan musamman na abinci
makarantu da yawa ba sa gani
na'am to yanzu za ku ba su haɗin kai don hana yaran bara ko ku me matsayin ku yanzu
maganar mu bada haɗin kai ko rashin haɗin kai ba shine magana ba abin da ke ciki shine gwamnati ta bada tallafi ta shiga cikin abin amma ba kawai ka ce yaro ba zai baka ba shi tallafi ba kai abin da mu kuma ka ce ba zai ba
so uwaye yara da ke kawo muku yaran nan gwamnati ta ce ya kamata su rika kawo yaran da abinci ba ku gamsu da wannan matsayin bane
mu kanmu ma mun sha faɗa cewa ba a samun ilimi sai da abubuwa guda shida kaifin hankali kwadayin karatu guzuri da kuma ma shiryayyen malami ne tsatse sannan a samu dogon lokaci ana karatu saboda haka mu ma kanmu mun sha faɗa
tene dai masu sharhi suka yi bayanin cewa daukar matakin wayar da kan iyayen yara akan wannan al'amari yana da matukar muhimmanci a maimakon daukar matakin yin amfani da karfin doka da rana tsaka bisa la'akari da yadda wannan dabi'a ta yin bara ga almajiran Allah ta dauki shekaru masu yawa ana yin ta a arewacin Najeriya Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka Yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Sarare assalamu alaikum da fatan ana lafiya da kwanciyar hankali cikin shirin takaitattun labaran wasanni na wannan mako za ku ji cewa tsohon dan wasan Najeriya mai taimakawa mai tsaron gida Isa Shefulwe ya riga mu gidan gaskiya shi dai marigayi Isa Shefulwe ya mutu yana da shekara 53 ya rasu ne a asibitin koyarwa da ke Lagos yanzu kan za mu fada filin hirarraki ne da yan wasa da suka fafata a yammacin jiya a garin Bauchi a wani tsari da kungiyar wakilan kafofin labarai da yan jarida da ke aiki a gidan gwamnatin jiha da farko dai ga tabakin kaftin na waɗannan kungiyoyin yan jarida
sunana Mahmud bin Muhammad ni ma'aikacin NTA ne ni ne mai ba da rahoton gidan gwamnatin jihar Bauchi
kuma kai ne
kaftin din yan government house press crew asani na sada zumunci tsakanin yan uwan mai yan jarida an buga kuma domin a yi nishadi abin nan alhamdulillah mun tashi ba jin ciwo ba komai mu da mun saboda dangon zumunci ne kuma an buga an dada dangon zumunci wasa ta yi kyau alhamdulillah sunana Adamu Show wato wakilin gidan wato radio da television na Liberty
to kuma kai ne
ne captain na wato correspondent chapel team to alhamdulillah wasa ya gudana kamar yadda kuka sani cewa wannan wasa ne an hada shi domin wato sadar da zumunci kuma alhamdulillahi bisa ga duka alamu da ku gaurin abun ya kasance ya zo mana cikin jin dadi da annashuwa duk da dai gashi wato shi kwalla ne na bangarori biyu da mu da wato masu dako wuki a rahotanni na gidan gwamnati da mu kuma masu dako rahotanni na ko ina inda aka riga aka san mu kuma an yi wasan nan lami lafiya an tashi ba cin abin nan ba karebin da mu an tashi kunnan sifili sifili
Malam Ahmed Muhammad shine shugaban kungiyar wakilan kafofin yan jarida a jihar Bauchi da ya karin harke game da batun
sunana Ahmed Muhammad shugaban kungiyar yan jarida masu aikawa da rahotanni zuwa kasashe a kafofin yaɗa labarai daban-daban kasan ya zamo abin farin ciki kowa yana murna kowa yana dariya kuma wasa ne da kasance kowane bangare duk da cewa sun dade ba su yi kallo ba amma abin da suke yau din ya burge dukkan waɗanda suka zo kallo kuma mutane sun yi sha'awa hakika ya kawo karkon zumunci da kuma fahimtar juna da kuma ingantacciyar tsakanin abokan aikin mu
ya kaga wannan tsarin a halin yanzu
wallahi tsarin ya burge kusan duk abubuwan da muka sa a gaba kowanne muna yin nasara kuma dama musamman shi wannan wasan kallo kaga an yi batun ba da ɗan jarida horo an yi nasara an yi batun yadda aka bude wannan mako din an yi nasara an zo an yi batun tattaunawa ta kabuta gidajen radio an yi nasara yanzu kuma an zo wannan fage na wannan wasanni hakika kaga kowa yana jin dadi in kallo zaka ji har yanzu ma mutane suna annashuwa suna tafi duk da cewa ga yadda wasan ya kasance
gobe ku tallafawa gwamnati Bala Abdulkadir Kaurin Bauchi comrade Mutari Gidado a fannin labarai ya bayyana wasan a matsayin inganta zumunta a tsakanin yan jarida
so da haka wannan mako da ake yi ana yi ne domin mu inganta kanmu a matsayin mu na yan jarida kuma inganta wannan sana'a namu mu samu lokaci kuma da zamu yi wasanni da motsa jikin mu domin idan fa mun kauma aikin mu yi shi cikin kwazo cikin yanayi mai kyau kuma bi haƙi da gaskiya
to da wannan batu na mai taimakawa gwamnatin Bauchi a fannin labarai comrade Mutari Gidado mu kawo ga ƙarshen labarin wasanni na wannan mako Abdulwahab Muhammad daga Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na BOA zai so ma gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu kuma ga ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba fi lafi ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni ka dai makarantu masu inganci ne
to wallahi su sani wa'anne da ƴan talaka da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su hoho
menene hoho zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
yanzu kuma sai labarai a takeici
babban barari a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya faɗa yau Alhamis cewa zuwa watan Afrilu duk wani a Amurka da ke son rigakafin cutar COVID-19 zai iya samu. A wata hira da wani shirin safe na gidan talabijin ɗin NBC da ake kira Today, Fauci wanda kuma shine babban likita mai ba shugaba Joe Biden shawara ya ce hasashen da ƙwararru suka yi ya nuna cewa rukunin mutanen da aka fi ba fifiko wajen ba da rigakafin kamar ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi ya kamata a ce sun samu rigakafin zuwa watan Afrilu. Fauci ya ce bayan haka za a bude damar wato kusan kowa da kowa daga kowane rukuni na iya fara karɓar rigakafin daga nan kuma a ce wasa idan aka yi la'akari da tsarin ta yi a ɗauki tsawon watanni kafin a samar da rigakafin ga duk waɗanda ke so. Fauci ya bayyana fatan cewa zuwa watan Yuli ko Agusta galibi 'yan ƙasar sun karɓi rigakafin. Masu gabatar da ƙara a shari'ar tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan ƙasar za su koma yau Alhamis don gabatar da hujjojin cewa Trump ne ya tunzura mummunan farmaki da aka kai kan ginin majalisa a watan jiya.
To ma sauraron baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku zo sabokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Fiyadu wadda ta fiya ni gabatar da shirin da Julia Stresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.